الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وديا تتبتغى الله تبارك وتعالى لدكم من الانجينيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a daya ga watan Safar shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 13 ga watan 11 shekara ta 2015. Lokaci ne takaitacce wanda muka samu gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'u Sahih na Sheikhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah. Kafin darasi na yau, bada yi inda tambayoyi suka iya gabata. Na'am. Wai tambayar ɗan uwa shine game da cewa su da yawa yakan ga wasu daga cikin jama'a in an salamce daga sallah ta farilla in za su yi nafila sukan canza wuri, shin yin haka sunna ne? Lalle akwai dalilin da yake tabbatar da yin haka sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ba muna nihi sunna sabanin wajibi. Abinda muke nihi karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin dole ne. Wannan kuma ya kefanta ga sallar Juma'a, domin wata rana an gama sallar Juma'a wani daga cikin magabata ya tashi zai yi nafila. Daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya ce masa, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa in an salamce daga sallar Juma'a kada wani ya tashi yi nafila sai ya fita ko kuma ya canza wuri, ma'ana sai ka fita daga cikin masallacin, an gane ko, sannan ka dawo in kana da niyyar yin nafila kai, ko kuma ka tashi daga wurin da kai sallar ka canza wuri ka koma. Wannan shi hadisin yana nuna hani ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an salamce daga sallar Juma'a kai zai mutum ya tashi yayi nafila a gun, wannan kwata-kwata baya halatta. To game da cewa an sunnanta canza wuri na yau da gobe in za ka yi nafila bayan ka yi sallah ta farilla ka dan canza wuri, to wannan lallai an samu daga cikin magabata, wasu suka yi haka irin su Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, wanda kuma an masa tambaya game da haka shi ne sai yake cewa ina son ne ƙasa ta ba da shaida a kaina a ranar kiyama, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa yawma idhin tuhaddisu akhbaraha, yinin alkiyama yini ne wanda ƙasa take ba da labarunta, ma'ana duk abin da aka aikata a kanta na alkhairi da sharri. Duk wurin da ka aikata alkhairi ko ka aikata sharri, to wannan gusa ya ba da shaida a kanka a ranar kiyama. Gane ko, ta haka dai lalle mutum ya dan canza wurin yana da fa'ida, amma inda yake zamantowa wajibi shine in an gama sallar Juma'a dole sai ne ka canza wuri ko ka tashi daga masallaci sannan kuma ka dawo, ka fita daga masallaci sannan ka dawo. Na'am.
tambaya ta kamar lokacin da Liman ya zo yana sai ku ga shi ma sai na fahimci wani su kamar suna a rishin lokacin da yake ba wannan bai ba ta musu
wani misali kamar limami din yana kuduwar Juma'a wani ya ringa famar dauka a bidiyo wani ya ringa famar daukar sauci da sauransu shin wannan yana da matsala ko bai da matsala kwarai yana da matsala wanda mata kai matuka domin yin haka na zubar da ladan sallar Juma'a kun gane ko domin yana daga cikin annabi abinda ke bata ladan sallar Juma'a sai dai ta tsaya maka matsayin azhar duk wani abu da ake samu na fadula game da sallar Juma'a na gafara ta zunubai kwana bakwai da dadin kwana uku to duk mutumin da ya yi irin wannan to ya zubar da wannan sakamakon ladan kamar yadda hadisi ne sahihi maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa man massal hasa faqad laga duk wanda ya share kasa lokacin da limami yake kuduba maza Allah ya ce yayi lagu ma'ana ya zubar da ladan sallar Juma'a ma'ana haka ka zo masallaci ka sanya hannu kana share kasa kana daidaita inda zaka dora goshinka ko inda zaka zauna maza Allah ya ce mutum yayi lagu haka zaka ga mutum yana danne-dannen salula wani yana famar yin tarzi da sauransu wannan duka suna daga cikin abubuwan da suke bata ladan sallar Juma'a dan haka baya halatta limami yana huduba ka ringa wani dauka da salula ko ka ringa famar wani danne-danne cewa ka dauki sautin da yake wannan kwata-kwata baya halatta baya dacewa kafin ya fara hudubar in ma dannawa zaka yi ka danna ka daidaita in ya gama huduba sannan ka zo ka kashe kayanka amma ana huduba kana dauka video ko a cikin sauti na salula wannan kwata-kwata baya halatta duk wanda ya haka ya zubar da ladan sallar Juma'a shi ana sallar ana kudubar zaka kira mutum maganar ka kira kama wani magana ma kwata-kwata baya halatta hatta da wata ishara duka baya halatta so ake ka kame ka saurari abinda limami yake faɗa ko da baka fahimtar larabci ba abin da ya shafe ka na cewa ka kira wushe zo ya zauna in ma dan uwanka yana magana ka masa magana ka nuna masa cewa ya kame da kai da shi gaba ɗaya uku da ladan sallar Juma'a
za
a yi su jana'iza a yi kamar na sallah na islam kawai sai a turku da isa haka dan uwansu in sun samu labari wannan suna iya su yi musu wani misali wanda aka ya mutu aka binne shi ba tare da an masa sallah ba shin yan uwansa suna iya masa kamar misali inda gawa take dan uwanka Allah ya masa rasuwa an binne shi ba tare da an masa sallah ba ko ya mutu a kasashen arna kuka tabbata cewa haka aka binne shi ba tare da an masa sallah shin za ku iya masa kwarai da gaske wannan wajibi ne duk mutumin da muka tabbata a inda Allah ya masa rasuwa an binne shi ba tare da an masa sallah to dole ne mu fito mu fuskanci alƙibla mu yi masa sallah ba garin da Allah ya masa rasuwa ba za mu fuskanta alƙibla ita ce za mu fuskanta domin Ubangiji ta'ala ya faɗa wa haithu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrahu li Allah yakuna linnasi alaykum hujja dalili kuma akan haka shine lokacin da sarkin Habasha shine Asham wanda yake da lakabin An-Najashi da Allah ya masa rasuwa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya turo ma manzansa saƙon wato mutuwar wannan sarki a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai ya kun mutuwar wajen sahabbai yace dan uwanku wanda ke kasar Habasha Allah ya masa rasuwa manzo Allah yace ku fito mu yi masa sallah manzo Allah ya fito filin da ya saba yin sallar gawa nan gaban masallacinsa domin nan ake aje masa gawa manzon Allah ya fuskanci al-Qibla, sahabbai suka yi sahu a bayan shi, manzon Allah ya yi kabbara ɗaya bayan ɗaya sai da ya yi kabbara hudu, manzon Allah ya masa sallah. To wannan hadisi shine dalilin da yake tabbatar da wato mas'ala ta kenan wannan salatul janaza alal gadi, yin sallah ta gawa ga wanda yake fakekke, ma'ana yin as-salatu alal gadi kenan, yin sallah ga wanda yake fakekke. Tare da cewa malaman Malikiya da malaman Hanafiya su suna ganin cewa ba a ma mutum sallah wadda take ta gawa in dai ba gawar tabbas ga ta nan a gabanka. Menene dalili suka ce wannan ya yi kebanta ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Me ya kebance da shi? Suka ce a to ai kasa aka mata libur ba tudu ba kurmi, daga can Madina manzon Allah ya hango gawar a kasar Habasha ya mata sallah. Ina dalili akan haka babu? Wasu suka ce gawar ce aka sanya Jibrilu alaihi salam ya daga ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sarari, shi yana ganin gawar amma su sahabbai ba sa gani, manzon Allah ya masa sallah. Shi ma aka ce ina dalili babu? An gane ku? Wasu suka ce kai gawar ce ma gaba daya aka kinkimo ta aka kawo ta aka ajiye masa a gaban shi, shi yana gani amma su ba sa gani, manzon Allah ya mata sallah. Shi ma babu wani dalili akan haka. Dan haka dai magana tabbatacciya, duk wanda Allah ya masa rasuwa a wani wuri aka tabbata ba a masa sallah ba, haka aka binne shi, to anan jama'ar sa sai su fito su mai sallah. Galibu wannan kuma ya zama wajibi akan dangin shi waɗanda suke na kusa musulmi da sauran jama'a, za su fito su fuskanci al-Qibla su yi masa sallah. Amma in an tabbata an masa sallah, wannan ba maganar a sake masa. In dai an tabbata a can an masa, to baya halatta, baya dacewa a sake masa. Amma tare da cewa akwai malaman da su sun tafi akan ana iya sakewa, amma magana mafi rinjaye ba a sakewa, saboda dalilin abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da jama'a ya masa sallah, domin a can ba a samu ba wanda ya masa, domin lokacin nan yana mai koyi addinin shi, yayi imani da Allah da manzansa, dan tsoron sharri na fadawa sai ya koyi musulunci shi. To dan haka da Allah ya masa rasuwa, manzon Allah ya fito ya ce dan uwanku wanda ke kasar Habasha Allah ya masa rasuwa, manzon Allah ya ce ku fito mai masa sallah. Dan haka karin bayani akan wannan mas'ala, idan aka koma cikin ahkamul janaiz na Sheikh Nasir Albani, Allah ya ji kansa, za ka ga bayani mai gamsarwa akan wannan mas'ala. Duk wanda aka tabbata ba a masa ba shi ne za a masa, ya zama dole a fito a yi masa, amma duk wanda aka masa ba maganar a sake mishi. Haka karin fa'ida, misali mutumin da aka tabbata an binne shi ba tare da an masa sallah ba, an riga an binne shi, to wannan kan kabarin, misali in a garin ne kenan, kan kabarin nashi za ku je ku sanya kabarin gaba ku yi masa sallah. An gane ku? Kabarin za a je a sa gaba a yi masa sallah. In kuma ba a garin ba yake kenan, daga inda kuke, to daga nan za ku yi masa sallah. Kamar yanda wata mata mai hidimar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda aikin ta dare da rana shine tsaftace masallacin, Allah ya mata rasuwa a cikin dare, duk da cewa a cikin riwayar akwai kokwanto namiji ne ko mace ce ce mai tsaftace masallacin, tare da cewa akwai riwaya da ta zo akan cewa mace ce ce wata baiwa baka wadda take tsaftace masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya mata rasuwa a cikin dare, sahabbai suka tattara ta, suka tattala ta, suka kai ta, suka binne ta a cikin dare ba tare da sun sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da aka wayi gari, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ganta ba kamar yadda ya saba ganinta. Sai manzon Allah yake tambaya, ina wance kwa? Suka ce ya Rasulullahi, daren jiya Allah ya mata rasuwa, mun wanke ta, mun sanya ta mata likkabani, mun mata sallah, mun kai ta, mun binne ta. Allah Allah yace a fala azantumuni yasa kuka ki sanar da ni me yasa ba ku sanar da ni ba menene uzurin abin da yasa sahabbai ba su sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda cikin dare ne suna ganin akwai tsanantawa su je su tabo shi a wannan lokaci a wata riwaya yace wa ka'annahum wala istahqaru amraha yace kace kamar sun wulakanta lamarinta suna ga matsayinta bai kai ba sai an tabo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana ganin cewa ya ayyuhan nasu ce talakkace bai matsayinta bai kai ba a ce sai an tabo shi manzon Allah sai yace da su dulluni ala qabriha manzon Allah yace ku nuna mun kabarinta suka wuce gaba suka je suka nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kabarin manzon Allah ya yi wuce gaba suka yi sahu a baya Abdullahi dan Abbas ya ce ina daga cikin waɗanda muka yi sahu a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan sallah manzon Allah ya yi kabbara hudu manzon Allah ya mata sallah shi ne kuma bayan haka sai yake cewa inna hadhihi al-qubur mamlu'atan zulmatan ko kuma inna hadhihi al-qubur mamlu'atan zulmatan wa inna allaha yunawwiruha bi salati alayhim wa kuma bi salati lahum aw kama qala duk da cewa wannan kalima wasu malamai suka ce mudraja ce shine sai yake cewa lalle waɗannan kaburra da kuke gani manzon Allah yace cike suke da duhu ubangiji ta'ala yana haskaka kaburra na mu'minai bi salati lahum ma'ana a sababin kenan sallar da nake musu to dan haka su wasu daga cikin malamai musamman malaman malikiya sai suka tafi akan cewa wannan sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ba sallah bace ko da take sallar na addu'a ce daga hannu amma dalili sai ya tabbatar da cewa sallah ce kamar yadda yake ma gawa sallah kamar yadda shi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda ya rawaito cewa manzon Allah sai da ya kafara wannan hadisi yana tabbatar da duk wanda aka binne shi ba tare da an masa sallah ba to sai a je kan kabarin nashi a yi masa in kuma a wani gari yake kenan sai mu dau wancan hadisi na Najashi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da jama'a da ya masa sallah a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin kitabul buyu mun tsaya karshen babi na 73 babin da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan wato mutum ya yi sharadi a wajen ciniki sharadin da baya halatta shin wannan ciniki ya tabbata ko kuma bai tabbata ba misali mutum ne ya gitta maka sharadi lokacin da zai sayi kayanka ko kuma lokacin da zai sayar maka da kayan shi to amma sharadin da ya maka ya ci karo da shari'a ta yarda ka amince aka zartar da wannan ciniki to menene matsayin wannan sharadi dole ne ka cika ko kuma sharadin baya dacewa a cika da shi in ka tada wannan sharadi shin ba kai laifi ba misali mutum ya sayar maka da riga sai ya ce na sayar maka da ita ka dinke ta ka kai ta kasan akwati ka aje kar ka sanya ta ko kuma na sayar maka da wannan kaya kar ka saida ma wani kuma kar ka ba wani shi ko kuma na sayar maka wannan abu amma sharadi sai in ka bani kaza an gane ku abu ne ka gani kana so yace to abinda za a yi ba na sayar maka ba sai in ka bani abu kaza ya maka sharadin cewa akwai wani abu naka daban sai in ka bashi sannan zai yarda ya saida maka wannan to irin wannan sharadi shin yana daga cikin abinda ke bata ciniki kuma shin cikawa da wannan sharadi ya zama wajibi ko kuma ba wajibi bane shi ne malam yayi babi yace idza ishtaraqa shurudan fil bai'i la tahillu yace idan me saye ko me sayarwa yayi sharadi a wajen ciniki sharadin da baya halatta shin cinikin ya inganta ko bai inganta ba, ko kuma mu ce menene hukuncin wannan ciniki, shin ya inganta ko bai inganta ba. To shi ne malam sai ya zo da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda, take cewa ja'atni barira, barira Allah ya kara mata yadda ta zo wajena. فقالت سيتكي تشيوى دني كاتبت أهدي على تسيء أوائق في كل عام أوكية واتو نا كل فنسا تارد ما سجدانا أكن أوكية ترى أكوة شكرا زن حقا مس أوكية بدا لفظن كاتبت أهدي معانانا يبدنا أمنشي دا فنسا دا ما سكدانا سكا دورهم إن أكتشي الكتابة شيني دور فنسا كينا أمر ينا ونجي تعالى يكيشي والذين يبتغون الكتابة مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وأن دا سكيني من دور فنسا دا تشكيم أبندكو كمالكا نباي Ubangiji ta'ala ya ce fakatibu, ku dora musu fansa, in alimtum fihim khaira, in har kun sani alkhairi tattare da su, ku dora musu fansa. Kamar yadda muka yi bayani, wannan yana daga cikin kyawun karantarwa ta addinin musulunci. Addinin musulunci shi ya shar'anta bauta, waɗanda suka ki musulunta lokacin da aka kai musu farmaki na yaƙi, aka fatattake su, an shiga ƙasa da jini, duk wani wanda ya cancanta a gama da shi masu hana ruwa gudu, aka gama da su. To bayan haka duk wanda aka kama a sanya su cikin sarƙa a daure shi a matsayin fursuna ne a zo da shi. In an zo da shi ɗayan biyu ne, zaɓi ne Allah ya ba shugaba, in ma ya yi musu baiwa ya ce ku je gaba ɗayanku an yafe mu, ko kuma ya dora musu fansa, ku kawo wata dukiya ku yi biye da ta. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa mana a can cikin suratul Kitab, fa idza laqitumul ladina kafaru fadarbar riqab hatta idza athkantumuhum fashuddul wathaq fa imma mannan ba'du wa imma fida'an hatta tad'al harbu awzaraha. Ubangiji ta'ala yace fa idza laqitumul ladina kafaru, in kun hadu da waɗanda suka kafirce mu, wa barbar riqab, Ubangiji ta'ala ya ce ku yi ta dukan wuyansu da takubba, ma'ana ku sare wuyansu. Hatta idza athkantumuhum, Ubangiji ta'ala ya ce lokacin da kuka yawaita kisa a cikinsu, kuka jika ƙasa da jini, Ubangiji ta'ala ya ce fashuddul wasaqa, duk wanda kuka kama Ubangiji ta'ala ya ce ku tsananta dauri, a haɗa hannun a sai a haɗa da wuya a sanya cikin ƙugumi a daure yanda ba zai kuce ba. Ubangiji ta'ala ya ce fa in ma mannan ba'du, bayan haka ku kuyi musu baiwa ku sake su, ku ce ku je gaba ɗaya an yafe muku. Wanda wannan shi ma akwai hikima, a kama ka a ɗaure ka a matsayin fursuna, kaga hallaka ido da ido, a ce an sake ka an yafe maka, wannan zai iya kwaɗintar da kai zuwa musulunta, dama musuluncin shi ne ake buƙata. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya masu mama irin wannan baiwa, bayan an ɗaure shi kwana da kwanuka, an yi musulunta, ya ki musulunta. Wata rana manzon Allah da ya fito sai ya ce ku sake shi, aka sake shi har ya yi gaba ya kama hanyar garinsu ya dawo, ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. To duk abin da Allah ya shir'anta akwai hikima, shi ne ya ce fa in ma mannan ba'du, ko kuma ku yi musu baiwa ku ce kun sake su an yafe musu, wa in ma fida'an, ko kuma su fanshi kansu su kawo wata dukiya kenan su yi belin kansu. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yakin Badar, duk waɗanda aka kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora musu fansa cewa su kawo kuɗi su yi belin kansu. To don haka, amma shi wannan baya dacewa a farkon yaƙi kawai a yi ta kudi, wanda aka gani a kama a sanya cikin sarƙa, wannan matsala ce, sai in an karkashe duk wasu an raunana su, sannan ake kama na kamawa. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskina fil ard turiduna arada dunya wallahu yuridu al akhirah wallahu azizun hakim. to a takaice ne abinda muke so mu sani dora ma bawa fansa wata kyawani kyawun karantarwa ne daga cikin karantarwa ta addini addinin da ya shar'anta bauta to amma bai sanya cewa ba abinda ake bukata a kullun kawai ka ci gaba da rike da mutum a matsayin bawanka ya kwadaitar hanyoyi sun wuce a lissafa ta yanda za a yi wannan bawa naka ka yantar da shi to shine anan barira Allah ya kara mata yadda take cewa ka tabto ahli ala tisi awaqin fi kulli amin zakiya tace na dora na yarda da yarjejiniya ta dora fansa da masu gidana suka mun akan cewa zan hadu musu ukiya tara a duk shekara kenan zan yi kokarin zo musu da ukiya kenan sai ta shekara tara za ta iya biya iya abin da yake kanta sannan ta zama diya an gane ko ita ukiya ma'auni ne na awon azurfa wanda duk ukiya da abin da take badawa shine nauyin dirhami 40 kaga 40 40 su tara nawa kenan 360 dirhami 360 za ta hada musu sai ta ce fa aini ne ta ce ya Aisha ki taimaka mu wannan yana nuna mana mutum yana cikin tsananin bukata ba laifi bane bai nemi a taimaka masa wajen masu taimakawa kamar yadda anan ta nemi cewa Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta taimaka mata wa kunt ta ce sai na faɗa in ahabba ahluki an a'udda lahum an a'uddaha lahum wa yakuna wala'uki li fa'ant Aisha ta ce mata in har masu gidanki sun ga za su yarda su amince na lissafa musu wannan ukiya tara take yanki kuma alwalaicinki ya zama nawa ne Aisha ta ce zan yi haka in har sun yarda sun amince je kiki faɗa musu ukiya tara da suka dora miki ki haɗa musu a tsawon shekara tara in sun so sun yarda sun amince ta ce to yanzu zan lissafa musu ki kai musu amma sharadi alwalaicinki nawa ne nan kasancewar Aisha Allah ya kara mata yadda tana nihin ta tabbatar musu abu wanda yake tabbatacce domin ta jinjine su wanda abu ne sananne duk wanda ya yanta bawa shi yake da alwalaicin bawa to amma saboda kada wata kura ta biyo baya an gane ko abin da ya kamata duk abin da kake kokonto ko da wani abu zai iya biyo baya to ka tabbatar ma da mutum ya san cewa ga yanda al'amarin yake shine Aisha tace din sun so sun yarda sun amince an a'uddaha lahum in kilga musu wannan ukiya tara take in kike kai musu wa yakuna wala'uki li fa'al tace kuma alwalaicinki ya kasance nawa ne tace yanzu zan yi idan aka ce alwalaici shine kenan kamar yanda bayani ya gabata jibuntan lamari na bawa domin akwai wala'ul hilf akwai wala'ul wannan wala'ul itik an gane ko sannan akwai wala'ul nusra idan aka ce wala'ul hilf shine kasancewar kawance da ake kullawa wanda suna kulla kawance tsakanin babbar kabila da karamar kabila duk wata kabila wadda ba ta iya tsayawa da kafarta wadda tana jin tsoron azzalamai su kawo mata farmaki su riba ce matansu da 'ya'yansu da dukiyarsu su maida su ganima to sai ta shiga sai ta kulla kawance da babbar kabila in waccan kabila duk abin da ya same ta to ku ya sama in daɗi ya same ku tare za ku yi murna in wata wahala ta same ku kuma tare da ku za a yi kenan dan haka duk wanda ya taba wannan karamar kabila ya san da cewa waccan babbar kabila ya taba kenan kawance ne wanda suke kullawa tun a cikin a lokacin jahiliya ana kiran shi wala'ul hilf to shi kuma wala'ul itib shine kasancewar akwai wala'ul nusra kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dinga kullaka kawance tsakankanin sahabbai da sauransu akwai shi kuma wala'ul itib shine kasancewar in ka yanta bawa kai kake da alwalaicinsa wannan bawa in Allah ya masa rasuwa ya bar gado to in ba shi da wani magaji kai ne za ka iya gadon shi ko yana da wanda zai gaje shi in an ba masu rabo-rabonsu abinda ya rage kai ne za ka zo ka wawushe haƙƙinka ne domin kai ne ka 'yantar da shi to shi ne Aisha take cewa wa yakuna wala ukilifa antu alwalaycin ki ya kasance nawa ne in sun yarda sun amince zan yi haka a lokacin nan Barira Allah ya kara mata yadda ta koma wajen masu gidanta faqalat lahum tace musu kunji abinda Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta faɗa in kun yarda kun amince iya abinda kuka dora mu na dukiya take yinki za ta hada muku a yanzu amma sharadi alwalaici na fa abu zalika alaiha suka nuna basu yarda ba basu amince ba fa abu zalika alaiha suka ki suka ce a faja'at min indihim a lokacin nan sai ta dawo daga wajen masu gidanta ta zo wajen Aisha wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jahis a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na zauna a gun Aisha faqalat sai ta fada ma Aisha tace inni kad aradtu dhalika alaihim tace ya Aisha na bujuro musu da wannan magana da kika yi fa abau sun ki illa an yakuna alwala'u lahum sai dai idan alwalanci zai kasance nasu sun nuna basu yarda ba basu amince ba sai dai in alwalanci na zai kasance nasu ne fa sami annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ji wannan zance da Barira take fada ma Aisha fa akhbarat Aishatu annabiyya sallallahu alaihi wasallama kuma Aisha ta koma ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan labari fa kana sai manzon Allah yace da Aisha khudhiha washtarti lahumul wala manzon Allah yace Aisha ba su kudin ki karbi ita Barira washtarti lahumul wala yi musu sharadin cewa alwalaycin nasu ne aje fa innamal wala'u liman aata manzo Allah yace tabbatar miki nake alwalaici na wanda ya yanta bawa ne a shirace kan gane ko ma'ana lissafa kudin ba su ki nuna musu kin yarda kin amince kin yi sharadin amma abin da nake faɗa miki fa innamal wala'u liman aata alwalaici na kasancewa ga wanda ya yanta bawa wannan shine shari'a ta ubangiji fa fa'alat Aisha radhiyallahu anha Aisha Allah ya kara mata yadda ta lissafa kuɗi ta ba Barira Allah ya kara mata yadda ta kai ma masu gidanta tace kuma ga abin da Aisha ta faɗa kuma qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fil nas sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya tsaya a cikin jama'a fa hamidallaha yayi godiya ga ubangijinsa wa athna alaihi ya kyautata masa yabo yaban da ya dace da shi kuma qala sannan sai manzon Allah ya ce amma ba'du bayan abin da ya gabata kenan na godiya ga ubangiji subhanahu wata'ala da kyautata masa yabo manzo Allah yace ma balu rijalin yashtariduna shurudan laysat fi kitabillahi manzo Allah yace me yasa wai wasu mutane suke yin sharadi sharadin da baya cikin hukuncin Allah kaga wannan inkari ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake akan abin da suka yi cewa ba su yi daidai ba shayi ma balu rijalin me yasa wasu mutane an gane ko rijal anan la mafhuma lahu koda mata ne koda mace ce ce tai wannan bai tabbata ba bai dace ba manzo Allah yace ma balu rijalin me yasa wasu mutane yashtariduna shurudan sukan yi sharadi laysa fi kitabillahi sharadan da ba sa cikin hukuncin Allah manzo Allah sai ya ce ma kana min shartin laysa fi kitabillahi fa huwa batil wa in kana mi'ata shartin duk sharadin da ya zaman to baya cikin hukuncin Allah manzo Allah ya ce ba ciccen sharadi ne koda ya kai sharadi dare wannan mi'ata shartin anan la tufidu gaya cewa in na dora akan ta cewa ya halatta in yi 101 tunda shi manzo Allah ya kayyade akan cewa koda ya kai 100 a'a ba ana nihi ba in ka dora akan 101 shikenan yayi ko sharadi 100,000 kai to wannan sharadi in dai baya cikin hukuncin Allah to wannan sharadi ne ba tacce sai manzo Allah yace qada'ullahi a haqqo hukuncin Allah shi yafi cancanta game da bi sai yace wa sharullahi awsaq sharadin Allah kuma shi yafi amince shi yafi shi yafi dacewa game da amincewa da yarda. Duk sharadin da ya zamanto sharadi ne na Allah, to shine yafi dacewa a amince da shi a yarda da shi. Sai ya ce wa innamal wala'u liman ata, kusan da cewa alwalaici na kasancewa ga wanda ya yanta bawa. Maza Allah ya kara tabbatar musu. Shine bayani ya gabata, wa'azi in zakai wa'azi riga ba wuya ake. Hausawa suka ce duk wanda ya zagi a kasuwa ya san da wanda yake. In ka zo cikin jama'a kai wa'azi, mai laifi ya san da shi yake. Kaga dan haka manzo Allah bai ce ba ku masu gidan Muzira yaya kuke yin kaza, sai ya ce amma ba lu rijal. Me yasa wasu mutane suke yin sharadi sharadin da baya cikin hukuncin Allah? Sai ya ce duk sharadin da bai zamanto ba a cikin hukuncin Allah batacen sharadi ne, koda ya kai sharadi da ne. Manzo Allah sai ya ce qada'ullahi ahaqqu, hukuncin Allah shi yafi cancanta game da bi. Duk abinda Allah ya hukunta to shine ya zama wajibi a bi. Sai ya ce wa sharadun lahi awsa, kuma sharadin Allah awsa shine yafi dacewa da a amince a yarda da shi. Sai ya ce wa innamal wala'u liman ata, alwalaici na kasancewa ga wanda ya yanta. Misali mutum ya maka sharadi, wannan mota ba zan sayar maka da ita ba sai in ka ban babur kinka kaza. Sai ka yi ra'ayi ciniki, in ayi kuma ba maganar ka bashi. Saboda sharadi ne ya yi sharadin da baya cikin hukuncin Allah. Ciniki kawai za ku yi, amma ya maka sharadin cewa sai ka bashi kaza, wannan kwata-kwata baya halatta. Ko ya sayar maka da kaya ya ce kar ka saida ma wani. Maganar kar ka saida ma wani sharadi ne wanda yake batacci. Tunda ba Allah bane bai haramta cewa kar a saida ma wani. Amma yanzu misali ina iya sayar maka da kamar yaki, sai in ce to kar ka saida ma waɗannan abokan gaban mu. Saboda ba musulmi ba ne, in ka saida musu za su iya kama musulmi ɗauki. To anan baya halatta, sharadi ne, sharadin Allah ne, dole ne. Baya halatta duk abinda za ka taimaka ma wanda yake ba mumini ba a kan ya yaƙi mumini haramu. Misali sannan malam sai ya zo da hadisi na biyu, shi ne hadisin Aisha, Allah ya ƙara mata yadda, kamar yadda Abdullahi ɗan Umar, Allah ya ƙara musu yadda, ya ce Aisha uwar muminai, Allah ya ƙara mata yadda, aradat an tashtariya jariyatan fatutikaha, ta yi niyyar ta sayi wata baiwa ta ƴantar da ita. Faqala ahaduha, masu baiwar sai suka ce nabi'ukiha ala anna wala ahalana, mun yarda mun amince za mu saida miki, amma sharadi alwalaicinta namu ne. Fa zakarat zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Aisha ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labarin ga abinda masu gidan wannan baiwa suka faɗa cewa za su sayar min da ita, amma sharadi alwalaici nasu ne. Fa qala, sai manzo Allah ya ce la yamnauki zalika, wannan sharadi da suka miki kada ya hana ki kisaya, aiki ne na alkhairi ki kasa gaba. Fa innamal wala'u liman atak, manzo Allah ya ce amma ki san da cewa alwalaici a cikin hukuncin Allah na kasancewa ga wanda ya yanta. Kaga domin sharadi ne ba ta ce, manzo Allah ya ce kada ya sanya ki ja baya, sai ta zan nuna musu kuskurensu. Shine manzo Allah ya fito cikin jama'a ya kuduba ya nuna musu cewa me yasa suke yin haka. To dan haka dai a ka'ida abinda muke so mu gane, duk sharadi in aka yi shi in dai baya cikin hukuncin Allah, sharadin da dama mai halatta ba, to wannan baya daga cikin abin da yake bata ciniki. Ciniki ya inganta, kuma wannan sharadi sai a sanya kafa a shure shi. Adal musannifu rahimahullahu ta'ala, babu bai'i tamr bi tamr. Qala haddathana Abu al-Walid wa Hisham ibn Abd al-Malik al-Qayalisi, qala haddathana al-Layth wa ibn Sa'd al-Fahmi min Misri, an ibn Shihab huwa az-Zuhri, عن مالك بن عوس أنه سمع عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. وتوانا بابيني wanda ke bayani game da hukuncin sayar da dabino da dabino, cinikin dabino da dabino, kamar yadda malam ya faɗa, Allah ya ji kansa. Babu bai'i tamri bi tamri, wannan babi ne wanda ke bayani game da hukuncin kenan cinikin dabino da dabino, ma'ana ka bani dabino in baka nima wani nau'i na dabino na daban. Wanda bayani ya gabata dabino kalaluwa ne waɗanda sun wuce a lissafa. Wani daga cikin shugabanni a Madina wani lokaci ya sa a lissafa masa kamar yadda malamai suka hakaito, sai da aka zana nau'i ɗaya na bin ɗaya sama da nau'i 300 daga cikin nau'ikan dabino. Kamar misali yanzu in ka ɗauki hatsi, a nan kala nawa muka sani? Kala kamar uku ne aka sani. Akwai nau'in hatsi wanda ake kiran shi zango, sannan akwai wanda ake kiran shi kenan ɗan da murhu, wanda shi ɗan da murhu yakan yi kai ne wanda yake gajere, shi kuma zango shi ne ake kullawa kenan ake yin dame-dame, sannan akwai wanda yake shibra. Amma gaba ɗaya dukkan wannan nau'i sunan shi hatsi misali. Haka in ka ɗauki dawa, akwai dawa wadda take gata nan fara, akwai dawa da ake kiranta janjari, akwai dawa da ake kiranta kaura, kuma dukkan ta dawa ce. To shine a nan ya ce babu bai'i tamri bi tamri, babi ne wanda ke bayani game da hukuncin cinikin dabino da dabino, shin ya halatta a yi, in kuma ya halatta yaya ya kamata a yi. Shine a nan malam sai ya zo da hadisin wato Malik ibn Aus ya ji Umar Allah ya kara masa yadda na faɗa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yake cewa al-burru bil burri, manzon Allah yake cewa cinikin wato alkama da alkama riban, manzon Allah ya ce riba ne, illa ha akwai riba, illa ha wa ha, manzon Allah ya ce sai dai hannu da hannu. An gane ko? Lafazin ha wa ha ma'ana khudhu wa hati, karɓi kawo, kana bashi shi ma yana baka, shine a Hausa ake cewa hannu da hannu kenan. Domin lafazin ha kalima ce arabiya wanda aka hausantar da ita, duk da cewa a yanzu kalmar ta yi nisa mafi yawa, a yanzu wasu sun jahilce ta. Idan ana so za a ba yaro abu sai a ce mishi ha, in ka ce mishi ha za ka ga ya buɗe baki, ma'ana a saka masa abinda ake nufin sakawa, shine ha. In aka ce ha ma'ana kuz kenan, amshi kenan. Kuma da aka zo ta biyun, ita kuma ma'anar ta hati kuma kawo kenan, karbi nima ba ni, shine yace illa ha aw ha, ma'ana sai hannu da hannu. Nan lafazin albur wato anan kenan mudafu ne wanda an shafi kenan mudafun ilahi kenan, bai'ul burri bil burri riba, asalin zancen kenan. Cinikin alkama da alkama manzon Allah ya ce riba ne, illa ha wa ha, sai dai hannu da hannu. Ko kuma ka kaddara al burru bil burri kenan, al burru yuba'u bil burri, alkama da wannan alkama wannan alkama ana sayar da ita da alkama ir uwarta riban, riba ce illa ha wa ha, wato sai dai hannu da hannu kenan. Alburru yuba'u bil burri riban illa ha wa ha, alkama da ake sayar da ita da alkama ir uwarta riba ne sai dai idan hannu da hannu ne. Shine sai an gane ko? Alburru kenan ita ce alkama. Sai ya ce washa'ir bi sha'ir, manzon Allah ya ce cinikin sha'ir da sha'ir riban, manzon Allah ya ce shi ma riba ne illa ha wa ha, sai hannu da hannu. Shi sha'ir wata kwaya ce wadda ake rukunta a matsayin abinci, halittarsa yana kusa da alkama, yanda kasan kusan alkama haka yake, sai dai ba alkama ba ce, shi ma wani nau'i ne na daban na abinci, amma bai kai kimar alkama ba, bai kai ta ba daraja. Can suna noma shi, amma nan mu ba ma noma shi. Shi ne ya ce washa'iru bi sha'ir, wato cinikin sha'ir da sha'ir, manzon Allah ya ce riban, ya ce riba ce illa ha wa ha, sai hannu da hannu. Sai ya ce watamru bi tamri, mahallu shahid kenan, cinikin dabino da dabino riban, manzon Allah ya ce riba ce illa ha wa ha, wato sai hannu da hannu. kenan anan abinda muke so mu gane sai yadda dabino da dan uwansa da wani dabino na daban wannan a shar'ance ya halatta shar'i kuma biyu ne anan shar'i na farko dole ya zamanto tamka da tamka kamar yadda bayani zai zo nan gaba in tiya ɗaya ka bani ni ma tiya ɗaya zan baka ko da dabinon naka yafi nawa kima yafi shi daraja domin dukkan dabino ɗaya ne da wanda suke kiran shi digila da wanda suke kiran shi targal da wanda suke kiran shi kashin awaki duka ɗaya ne yanzu misali a dabino wani dabino ne yafi kowane dabino daraja yafi shi kima yafi shi tsada babu ajuwa babu kamar ajuwa wanda kilan shi ɗaya ya kusa jika 15 a nan Najeriya ake saida shi kun an kawo shi daga Madina sai Madina ake samun shi kilan shi ɗaya wajen jika 15 yake wanda ba dan komai ba kai samu wannan daraja shine dalilin fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya karya da dabino ayuwa guda 7 kafin ya ci wani abu manzo Allah ya ce duk sihiri da za a yi da duk wani kullu-kullu ba zai kama shi ba dabino ne wanda launin shi baki ne sananne ne ayuwa to kaga wannan misali in za ku yi ciniki ina wannan wanda ake kira shi kashin awaki wanda ake kulla shi da halawa ake rabawa a wajen biki in aka baka tiya ta ajuwa wannan shi ma dole tiya ɗaya za a bada bai halatta wannan kashin awaki a bada tiya biyu shi kuma wannan ajuwa a baka tiya ɗaya dabino duk dabino ne in za a yi ciniki to baya halatta a yi fifiku sai dai a nan ka je ka sayar da ajuwar taka a baka kuɗi in an baka kuɗi sannan ka je ka sayi wancan mai ragin baya halatta a bada ka bada tiya ɗaya ta ajuwa a baka buhu ɗaya na wannan dabino kwata-kwata baya halatta sai dai ka sayar da ajuwar taka da kuɗi in ka sayar da in ya so kuma ka sayi wancan in kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana a cikin wani hadisi ingantacce to kaga sharadi na farko baya halatta a yi fifiko sharadi na biyu baya halatta a yi jinkiri yanda na zo da dabino na tiya guda na damka maka na miƙa maka kai ma take yanke za ka miƙo ba maganar sai an jima to wannan shine yace al-burru bil burr kenan alkama da alkama riban manzon Allah yace cinikin su riba ne illa ha aw ha asi hannu da hannu kenan jinkiri baya halatta sannan sai ce wa sha'iru bi sha'ir cinikin sha'ir da sha'ir manzon Allah ya ce riban shi ma riba ne illa ha wa ha sai hannu da hannu sai ya ce wa tamru bi tamri riban cinikin dabino da dabino manzon Allah ya ce shi ma riba ne illa ha wa ha sai hannu da hannu wannan riba ana kiranta riban nasi'a jinkirin da aka yi shi ne ya sanya al'amarin ya zama riba baya halatta sai dai a yi hannu da hannu an gane ku kenan a nan za ka kiyasta a kan duk wani nau'i na abinci yanzu misali kaga amma abin kamar yadda malamai suka takaita shi a ɓangaren abinci baya halatta domin dukkansu wannan nau'i ne na abinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana kaga yanzu misali ba za ka ba da hatsi wanda yake mai ƙwaya mai ido ka ba da tiya ɗaya a baka shibira tiya biyu wannan kwata-kwata baya halatta domin duka hatsi-hatsi ne yadda ka ba da wannan hatsi ta cicci tiya guda shi ma shibirar tiya ɗaya za a ba ko baya halatta a yi jinkiri amma in misali cinikin hatsi da dawa ne za mu ya halatta in baka hatsi tiya ɗaya ka ba ni dawa tiya biyu saboda hatsi daban dawa daban a nan abinda baya halatta a yi jinkiri yadda na baka hatsi tiya ɗaya take yanki dole ka ba ni dawa tiya biyu take yanki باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام قال حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس قال حدثني مالك هو ابن أنس ابن مالك الأصبهي النافع هو مولى ابن عمر أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد هو بن درهم أنا أيوب هو بن أبي تميمة السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة قال والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي قال وحدثني زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها wato wannan babi ne wanda ke bayani game da hukuncin sayar da azzabib cinikin zabib da zabib dan uwansa ko kuma abinci da wani abinci lafazin azzabib nau'i ne na wasu ƴaƴan itace wanda su suna daukar shi a matsayin kamar abinci ko kuma mu ce suna daukar shi a matsayin ma abinci asalin shi ne azzabib wato inab ne in yana danyen shi kenan da ruwan shi a ciki shine ake kiran shi inab an gane ko duk da cewa anan ba mu da shi amma wajen agadas an ce suna noma shi shine kenan reza wanda zaka gan shi ma'ana yana da ruwa a cikin shi yanda ka san kamar diyan duniya ko kuma ya mafi duniya girma akwai tsanwa akwai ja kusan kala biyu ne wanda dai iya wanda ta sani akwai baki akwai wanda suke kiran shi bakin azzabib ba to kasancewar in waɗanda suke masu kula da nomansa a lokacin da yini na sukan yi wata hikima shine a shanya shi sai ya bushe in ya bushe shine sai kaga ya zama kaman ƙwaro ya motsi an gane ko kamar wani ƙwaro zaka gan shi yana da zaki wanda yake sosai shi ma nan ana kawo shi daga Najeriya ana sayar da shi yana da tsada sosai to wannan shine in ya bushe in yana danye kenan inabi sunan shi amma in ya bushe kenan shine ake kiran shi azzabi in yana danye in ma ka kiraye shi da inab ko kuma ka ce mishi karu amma in ya bushe shine ake kira da kenan azzabi shi ne a nan kenan ya yi babi na musamman wanda ke bayani game da hukuncin sayar da azzabib da zabib da kuma sayar da abinci da abinci shi ne a nan sai ya zo da hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha anil muzabana manzon Allah ya yi hani game da nau'in ciniki wanda ake kiran shi al muzabana shi lafazin al-muzabana an ciro shi ne daga azzabunu in aka ce azzabunu shi ne addafu bi kowa ka bankada abu ka hangaje shi don haka mala'ikun da suke gadin wuta ake kiransu azzabaniya azzabaniya ma'ana saboda karfin hangaza da suke maɗan wuta to in aka ce al-muzabana kenan shi ne hangazar juna ka tunkuɗe ni na tunkuɗe ka asalin kalimar kenan me yasa malamai suka ce ta samu wannan nau'in ciniki ya samu wannan suna shine suka ce li annaha tu'addi ila an-niza'i wal mudafa'a bi sababil gam domin wannan ciniki yakan kai da mai saye da mai sayarwa su ringa fada suna jayayya da juna kowa yana hangazar dan uwan shi akan yaudara da akai domin akwai nau'i na rudi ne yaudara a cikin cinikin a shar'ance idan aka ce bai'ul muzabana shine malaman suka ce bai'ul tamri an alal naqli bi tamrin majzuzi ma'ana sayar da dabino lokacin da yake kan itaciyar da dabino wanda yake gashi an yanke shi bushashe ko kuma ka ce bai'ul kullu shay'in ratbin bi yabisin min jinsi sayar da dukkan wani ƴaƴan itace wanda yake danye da wanda yake bushashe kenan irin shi shine ake kira al-muzabana to shine anan da yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da ciniki na muzabana shine a Hausa ake kiran shi kenan cicijuna ma'ana domin akwai nau'i ne yaudara akwai zaluntar juna a cikin shi sai yace wal muzabanatu shi ciniki na muzabana Ibn Umar ya ce bai'u tsamari bitamri kaila wato shi ne sayar da ƴaƴan itaciya me yake nihi da asamar anan sune kenan maga domin da bino in yana danye abinda ake kiran shi maga bitamri da dabino wanda yake bushashe in ya bushe ne yake karba suna attamr amma in yana danye ba a kira shi tamr sai dai a kira shi ruqab ma'ana maga kamar yanda yake cewa wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhla tusaqid alayki ruqaban janiya shine yace wal muzabanatu bai ustamari ma'ana sayar da kenan maga bitamri wato da dabino wanda yake bushashe kailan ma'ana a aune kenan misali sai mu zo in ga wannan itace na cikin gonarka dabino ne akalla dai ga sanan sai mu yi kirdada mu ce wannan dabino in ya bushe in aka yanke shi ya kai kamar misali buhu dari sai mu yi ciniki ya ce to ba ni buhu dari na dabino kai in ya da na kai ka zo ka yanke to irin haka da ake yi dole sai an samu jayayya yanzu misali muka yi hashashin cewa ya kai buhu dari lokacin da ya bushe da aka yanke bai wuce ba buhu 80 ko 90 kaga adam me zai biyo baya zan ji haushin ka mu yi ta jayayya akan ka zalunce ni ko kuma muka yi kirdada akan buhu dari na baka buhu dari da nazo na yanke na samu buhu 120 ko da 30 zaka yi ta jayayya akan cewa na cuce ka na zalunce ka domin akwai rudi a cikin sa shine sai yace wa bai'u zabibi bil karmi kaila haka nan manzon Allah yayi hannun sayar da zabib bil karmi da inabi kaila wato akan awo kenan a zo misali gona ce ta inabi sai mu ce wannan in ya bushe kenan ya iya kai buhu 100 dan haka zo a mushi buhu 100 ne ka bar mai shi in ya ida in yanka to wannan kwata kwata shi ma baya halatta kenan anan ka'ida dukkan wani dangi na ƴaƴan itace baya halatta kenan a sayar da danyen shi da wanda yake bushashe wannan ciniki ana kira shi muzabana domin a cikin shi akwai rudi kuma akwai wato yaudara anan saboda an jahilci menene kima an jahilci gurgudu yana iya yuwa ya kai yana iya yuwa ya kasa kaiwa yana iya yuwa kuma ya wuce sanan hadisi na biyu a baban shine hadisin ibnu umar Allah ya kara musu yadda yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama naha anil muzabana yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da muzabana sai yace wal muzabana abinda ake nihi da muzabana an yabi as-samar bi kaidin wato mutun ya sayar da ƴaƴan itaci bi kaidin da wanda yake aunanne an gane ko gaya wanda yake aunanne ka sayar da wanda yake danye to wannan baya halatta kamar yanzu mu yi misali da nan gona ce ka noma hatsi ya hudda kai yayi kwaya sai a zo a yi kirdada wannan hatsi in an yanke shi an sassake shi baya wuce buhu 40 sai ka ce zo mu yi ciniki ba ni buhu 40 kai ka dauka to baya halatta anan abin da ya dace a bari in an yanke in an ga abin da aka samu in ma cinikin za a yi a zo to a yi tamka da tamka kuma hannu da hannu sai ya ce in za da fali sai ka ji shi wanda ya saya ya faɗa ya ce in za da fali in har ya wuce to nawa ne fa wa inna qasafa alayya shi kuma wanda yake sayarwa sai ya ce in ya tawaye kuma na kaina ma'ana akan haka ake irin wannan ciniki to wannan kwata kwata baya halatta ko shi wanda zai saya ya ce in ma ya wuce dai na yarda in ma ya rage na yarda to ko da ka nuna kai ka yarda ka amince ko ya karu ko ya ragu to shari'a ita ba ta yarda ba abinda shari'a take so daidai da daidai kowa a bashi haƙƙin shi adalci a kan shi ne ubangiji subhanahu wata'ala ya gina bayin sa duk abinda za a yi a tabbatar da adalci duk abinda za a shiga haƙƙin wani to wannan kwata kwata baya halatta domin tabbatar da adalci shari'a ta haramta irin wannan nau'i na ciniki sannan sai kana sai yake cewa wa haddathani zaid ibn sabit wato ibn umar Allah ya kara masa yadda yake cewa zaid ibn sabit Allah ya yarda da shi ko kuma shi Nafi shine yake cewa Zaid ibn Sabit Allah ya kara masa yadda ya bani labarin cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fil araya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi rangwame game da wani ciniki da ake kiran shi al araya wanda zamu iske shi babi na musamman ita araya jam'i ne na ariya an gane ko ma'ana kyauta ce da suke yi na ƴaƴan itace. Misali, al'ada ce ta Larabawa musamman waɗanda suke manoma. Idan kaga waɗanda suke mabukata, ba kowa ba yake da gona. Ga wasu talakawa ne suna da bukata amma basu da hali, basu da gonar, basu da kudin saya. Kuma ga lokaci yayi. ƴaƴan wannan itace sun yi ƴaƴa. To abinda suke sai mutum ka zo kaga waɗanda suke mabukata sai ka ce wani zo mu tafi gona ta idan mun tafi sai ka nuna masa kamar gindin wasu itace bakin gwalgwadon iya abinda zaka iya bashi sai ka ce daga nan zuwa can na maka kyautar ƴaƴan itace in sun yi ka zo kana yanka na baka su in itace sun yi ƴaƴa yana da ƴancin ya zo ya shiga wannan gona ya yanki wannan ƴaƴan itace har akai lokacin da zai gama. To haka suke irin wannan taimakekeniya. Haka mutumin da yake da dabobi shine ake kiranta almaniha. Misali kana kiwon tumaki ko awaki ko shanu ko raƙuma. Nonon da kake tatsa ya wuce bukatunka, ya wuce duk abin da kake kuma ga mabukata. Sai ka ware wasu daga cikin dabobinka, wani wancan na baka dabba kaza, saniya kaza. Kullun ka zo ka tatsa nono. Kullum ka zo ka tatsa na baka shine ake kira da almaniha. To wannan akwai hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke kwadaitarwa akan haka. To wanda ka nuna masa ƴaƴan ita ka nuna masa itacen cewa in sun yi ƴaƴa ya so yana yanka. To sai kaga yana yawan kai kawo zuwa cikin gonar ka ya janyo wannan ya janyo wannan kai kuma baka san haka. A nan sai ka zo da shi wani zo mu yi kirdada wannan itace da na baka ƴaƴan itacen nan sun kai buhu nawa aƙalla dai sun kai buhu goma. To zo sai ka zo a cikin buhunka a cikin rumbunka ka auna masa buhu goma ka bashi daga yau kar ka sake shigo mun gonata. To wannan shi kadai ne aka yi rangwame shi ne amma shi ma rangwamen da aka yi abinda bai kai wusuki biyar ba abinda bai kai tiya 300 ba kaman tiya 200 ko tiya 250 ba laifi mai gona yana iya auna ma a cikin rumbun shi kenan ka shafa masa lafiya amma in ya wuce wasu kibiyar abin da ya baka to baya halatta a yi wannan ciniki. To shine a nan yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ka kasafil araya bi khasiha manzon Allah ya yi rangwame game da araya kenan kyauta ta ƴaƴan itace da mawadata suke ma talakawa bi kharsiha game da kirdada kenan a kirdada ya kai tiya nawa misali wannan in ya bushe da bina nan an yanke shi yayi tiya 200 ko kuma yayi 220 ko yayi 220 sai a dauke shi a matsayin 200 sai ka je ka auna masa in ya so ya fita daga cikin shanunka shi kadai ne aka yi rangwame shi ma abin da bai kai wasu kibiyar shine tiya 300 in ya wuce tiya 300 baya halatta shi ma kaga a nan kenan rangwame ne aka yi a bangaren sayar da ƴaƴan itace waɗanda suke ɗanyu da wanda yake bushashe da jinsin shi kenan a nan ne kadai aka yi rangwame. Babu bai'i sha'ir bi sha'ir qala haddathana abdullahi ibn yusuf huwa tinisi qala akhbarana malik an ibn shihab an malik ibn aus annahu akhbara annahu latamasa sarfan bi 100 dinar fada'ani qalhatu ibn ubaydil فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة وأمر رضي الله عنه يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. وتوانا بابي لوانك بياني غمدا تنك شعير دا شعير شين مالا سي يزود حديث كوم شي يقوم زواد حديث مالك ابن أوس Allah ya ji kansa shine yake ba Ibn Shihab az-Zuhri labarin cewa iltamasa sarfan bi 100 dinare wato ya nemi canji wato na dinare 100 dinar nau'in kudin da ake kerawa da zinari shine ake kira dinar, wanda ake kerawa da azurfa dirham ake kiran shi. Lafazin dinar mufrad ne, jam'unsa shine dananir, kamar yadda dirham mufrad ne, jam'unsa shine darahim, kamar yadda can Allah ya faɗa wa sharahu bi thamanin baksin darahim ma'duda wa kanu fihi min az-zahidin. Asalin kalima a Larabci, kamar yadda ya maimaitu ba su ɗaya ba su biyu ba, asali dinar ake cewa dinar, kenan nun ɗin biyu ce, sai aka yi shigar da nun ta farko a cikin ta biyu, dinar asalin kalima a Larabci. Shi kuma Larabci da yake yare ne wanda yake mai fasaha, ma'abucin fasaha. Duk wata kalima wadda take mai nauyi akan harshe, to za a yi kokarin yanda za a sauƙaƙa ta, ta zama to tana da sauƙi. To dan haka ita wannan nun ta farko, maimakon a shigar da ita a cikin nun ta biyu a ce dinar yayi nauyi akan harshe, ta farkon sai aka canza ta, sai aka maida ta ya, sai ake cewa dinar. Kaga daga ce dinar, daga ce dinar ba dai bane ba, dinar yafi nauyi akan harshe. To dan haka in kana so ka gane cewa nun biyu ce, sai ka maida shi jam'i, kenan dan haka a jam'i nun din da take bayyana kenan dana nir, dana nir, wanda asalin kenan dinar ne. To nau'in kudin da ake kirawa da zinare shine ake kira da dinar, wanda ake kirawa da azurfa shine ake kira shi dirham. Shine annahu latamasa sarfan bi mi'ati dinar, yazo da dan dinare, dinare 100 kenan, ya zo yana neman canji. Shi Malik ibn Aus a lokacin nan sai yake cewa fada'ani Talhatu ibn Ubaidillah, Talha ibn Ubaidillah Allah ya kara masa yadda, sai ya kiraye ni yace zo, canji kake nema, zo mu zo ne maka. Yace fatara wabna, yace sai muka ringa tattaunawa muna neman kenan yaya za mu yi mu samu dace ma juna akan wannan canji da za mu yi. Lafazin fatarawabna an ciro shi ne daga almurawaba. Idan aka ce almurawaba, wato shi ne kowa ya ringa kokarin yaya za a yi ya hure ɗan uwan shi, ya ba shi haɗin kai, ya yarda ya amince. Kamar yadda da mai saye da mai sayarwa, kai dai wane ya kamata ka ƙara ce a kai dai in ka saida mun ka rage mu. Wannan shi ne ake kira da almurawaba, domin asalin shi kenan minar riyada ne, ma'ana hure abu. To anan shi ne yace fatarawaduna, sai muka ringa canza miyo muna tattaunawa domin mu samu dace ma juna. Saboda kasancewar shi ya zo ne da dinari 100, shi yana buƙatar a canza masa. Idan kaga kamar misali ka zo da yan jika goma ne, kana so a canza maka a baka naira misali, shi ne sai ya ce a shi nairan nan a iya abinda zai baka 360, sai ka ce a kai dai ya kamata dai ka bani a 370 ko da 65. To wannan dan canza miyau da za ku ringa yi, kai kana neman ya ƙara maka, shi yana nema a rage. To wannan shi ne ake kira da almurawaba. Shi ne ya ce fatarawabna, kenan shi yana wa ya zo da zinare ne, yana buƙatar a bashi canji. Kaga a canjin da za a bashi akwai dirahim da za a bashi kudade waɗanda suke na azurfa. Sai ya ce hattas ɗarfa minni, har dai aka kai lokacin da na yarda na amince kenan ya karɓi wannan dinare 100 zai man canji. Hattas ɗarfa minni, kenan har aka kai lokacin da wato ya nemi wannan canji daga wajena kenan na yarda na amince. Fa akaza dhahaba, sai ya karbi wannan dinari 100 nawa, yuqallibuha fi yadihi, yana juyawa a hannunsa. Kazan shi dan canji daga ya karbi kudi sai ya murza. Su kuma a irin wannan lokaci da yake kudade ne na karfe, sai an jinjina daga sun taba sun san kudi na kwarai, sun san wanda yake jebi. Kamar yadda kudaden mu na takardu, dan canji a yau daga ya kama kudi wanda yake na banza jebi, daga ya kama kawai ya san ba kudin kirki bane ba, wanda lissafi za ka yi abun mamaki, abun kamar dabu yana lissafi, yana lissafi, sai ka ga ya ware yana jefa ta gefe. Duk wanda ka ga ya jefa gefe ba ta kwarai ba ce, kuma ko da an je an sanya a cikin na'ura za a tabbatar da haka, ba kuma bai kai shi haka shine yau da gobe. Kamar yadda Hausawa suke cewa yau da gobe tafi karfin wasa, duk abin da ya zamanto sana'ar ka ne yau da gobe to za ka iya kurewa a kai shi. To shine kasancewar su a wannan lokaci, idan mutum ya amshi kudin zai jinjina, sun ya jinjina ya murza ya murza, in na kure ne ya sani, daga ya kalla ya jinjina, in na kure ne ya sani, in jabi ne kuma ya sani. Jabin shine ake kiran shi zuyuf kenan, shine a Hausa ake kiran shi kwaralla kenan, jabin kudi zuyuf shine. Anan sai ce fa akhadha dhahaba, kenan sai ya karbi wannan dinari 100 yuqallibu hafi yadihi, yana jijjuya shi a hannunsa, shi Talha ibn Ubaydillah. Thumma qala, sannan sai ya ce dani ya haguri hatta ya atiya khazini min al-ghaba, wato ya tsaran mangaza ta har ya dawo daga gaba. Gaba wani rukuki ne a nan Madina, an gane ko wanda ke akwai gonakansu a nan can bayan gari a Madina. Shine ya ce masa ka dan yi haƙuri hatta ya ati ya khazini min al-gaba, har mai tsaron mangaza ta ya dawo daga nan gaba. Wa Umar ya sama uzalik, a lokacin nan Umar Allah ya ƙara masa yadda yana jin wannan abu da suka yi, an yarda an tabbatar da canji za a yi. To amma ya jinkirta shi ya ce sai wannan ya zo, kuma ya karɓi kudinsa. Faƙada sai Umar ya ce wallahi la tufarriquhu hatta ta'khudha minhu. Umar ya ce kai Malik ibn Aus ko kuma kai Talha ibn Ubaydillah ba za ka rabu da Malik ba hatta ta'khudha minhu, ko kuma wallahi la tufarriquhu hatta ta'khudha minhu, kai Malik ibn Aus ba za ka rabu da Talha ibn Ubaydillah sai ka karɓi kudinka, ba inda za ka. Umar ya ce kana nan, maganar sai ya dawo ya dawo kin, ba inda za ka je sai ya iso kin ya dawo ka karɓi kudinka, ba kwa rabu ba. Shine ya ce wallahi la tufarriquhu, rantsuwa nake da Allah ba za ka rabu da shi ba hatta ta'khudha minhu, sai ka karɓi canjinka. Umar ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, domin manzon Allah ya faɗa ya ce mana az-zahabu biz-zahabi riba, cinikin zinari da zinari riba ne, illa ha'a wa ha'a, sai hannu da hannu. Wal-burru bil-burri riba ne, illa ha'a wa ha'a, wato alkama da alkama cinikinsu riba ne sai dai hannu da hannu. Hakanan cinikin sha'ir da sha'ir riba ne, yace riba ce, illa ha'a wa ha'a. Hakanan dabino da dabino cinikinsa yace riba ne, illa ha'a wa ha'a. Kaga anan koda jinsin kudi ya kadaita to jinkiri baya halatta, an gane ko? Jinkiri baya halatta, koda a ce jinsin kudi kai ya bambanta to jinkiri baya halatta. Yanzu kaga anan shi ya zo da dinari ne 100 yake bukatar a canza masa, in aka canza masa dirahim za a bashi na azurfa. To anan shi wanda zai bashi canjin babu damar ya bashi a yanzu kenan, sai wancan kenan yaron shi ya dawo daga gaba. Za su rabu? Umar ya ce a'a, ba za ku rabu ba, ba inda za ka sai ka karɓi canjinka. To wannan yana nuna mana kasancewar, duk da cewa a nan malam baban da ya yi na cinikin sha'ir da sha'ir, amma ƙarin bayani a nan kamar yadda za mu iske canji, in za a yi canji, in jinsin kuɗi ya saba ya halatta a yi fifiko. Kamar yanzu misali, in muka ɗauka naira daban sefa daban, kowanne nau'in kuɗi ne wanda yake matsayin shi daban, ƙimar shi daban, kaga ya halatta a yi fifiko. Yanzu misali ana canjin naira 360 jikka guda, to ina iya cewa ni ba zan canza ba sai 370 ko 380 ko kuma sai 400, in kaga ka saida ka saida, wannan ya halatta. Fifiko ya halatta ne, yasa saboda jinsi ya bambanta, naira daban sifa daban. To amma abinda baya halatta wato shine jinkiri. Kaga a nan kuskuren waɗanda za su karɓi kuɗi sefa su amsa wai kuma naira, sai an je kasuwanni na daji, in an samu naira sannan a kawo musu, sai mutum ya amshi kamar miliyan ɗaya, in ya je sai ya samu naira ta miliyan ɗaya, sai ya kawo maka, sai ya ce wannan naira zai kawo maka, zai an ana canji 360 zai baka da 70-70. To wannan kwata-kwata baya halatta. Abinda za a yi ya je ya nemo naira, in ya kawo naira, in ya so ka bashi a yi cinikin. In kwa jinsin kuɗi ya kadaita to wannan kwata-kwata baya halatta a yi fifi ko kuma baya halatta a yi jinkiri. Yanzu misali ina da jika ta takarda nake buƙatar canji na jika, to baya halatta a nan ka bani jika ba dala 5 ko ba dala 10 ko jika ba dala 20 in baka jika guda ta takarda ka bani canji. Me yasa? Kamar yanda wannan takarda sifa ne, su ma wannan canji sifa ne, sifa kuma duk jinsin kuɗi ɗaya ne, baya halatta a yi fifi ko. Dole ya zamanto yanda na baka jika guda ta takarda dole ka ban canji jika guda, ka rage dala, wannan baya halatta. Haka kenan. Misali yanzu da in ka dauki misali yanzu kaga ai akwai kasashen da suke kashe sefa sun kasa 8, duk da cewa a yanzu duka sefa kin ta zamanto launin ta ɗaya ne, amma da kaga kudaden da ake kashewa na kamaru ai sefa ne, wanda ake kashewa a nan sefa ne, amma launin kudin daban ne, launin su daban ne. To sai ya zamanto kudin kamaru a nan ana sayan su kasa da yanda sefa take a nan, to wannan kwata-kwata baya halatta. Me yasa? Saboda wancan sefa ne, wannan ma sefa ne, ko da launi ya saba. Ita zinari yadda ake cinikinta a wannan lokaci, akwai fara, akwai wanda take ja, kuma duka zinari zinari ne. To don haka dai a nan dai yana nuna mana cewa sha'ir da sha'ir shi ma dole tamka da tamka za a yi, baya halatta a yi fifiko a cikinsa. باب بيع الذهب بالذهب. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا إسماعيل بن أليا قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قال قال أبو بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da cinikin zinare da zinare. Shine malam yazo mana da hadisin Abu Bakra, shine Nufai ibn al-Harith Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa la tabi'u adh-dhahaba bidh-dhahabi. Maza Allah ya ce kar ku sayar da zinari illa sawa'an bi sawa'in, wato sai daidai da daidai, an gane ko tamka da tamka. Kenan kamar yadda muka yi misali, ba za ka ba da jikka ta takarda a baka canji jikka ba dala 10 ko jikka ba dala 20, illa sawa'an bi sawa'in. Maza Allah ya ce sai dai tamka da tamka. Sai ya ce wal fibbata bil fibba, kar ku sayar da azurfa ƴar uwarta illa sawa'an bi sawa'in, wato sai tamka da tamka. Sai ya ce wa bi adh-dhahaba bil fidda wal fiddata bil dhahabi kayfa shi'tum. Azan Allah ya ce ku sayar da zinari da azurfa, ko ku sayar da azurfa da dhahabi a ba ku zinari kayfa shi'tum, di yanda kuka so, ba laifi a yi fifiko. Me yake nihi? Di yanda kuka so kenan wajen fifiko, ba laifi. Kaga zinari daban azurfa daban, shine ya ce wa bi adh-dhahaba bil fidda, ku sayar da zinare bil fidda game da cewa a baku azurfa. Kaga yanzu misalin da muka yi, kamar misali ana canjin naira 360 jikka, to kana iya cewa kai sai in an canza maka 370, saboda naira daban sifa daban. Sai ce wal fiddata bizahabi, kuma kuna iya sayar da azurfa bizahabi, wato da zinare, ma'ana ka ba da azurfa a baka zinare kaifa shi'tu. Manzon Allah ya ce bin yanda kuka so. Don haka a wata riwaya sai manzon Allah yake cewa idza kana yadan biyadi, in ya zamanto hannu da hannu ne kenan ba laifi a yi fifiko, amma jinkiri shine baya halatta. Babu bai'il fiddati bil fidda. Qala haddathana Ubaydullah ibn Sa'd qala haddathana ammi أنه قال حدثنا ابن أخي الزهري عن أمه أنه قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه مثل ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه عبد الله بن عمر فقال يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سعيد في الصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. Wato babi ne wanda ke bayani game da cinikin azurfa da azurfa, ma'ana idan za a sayar da azurfa a karfi azurfa iruwata yaya ya kamata a yi. Shi ne a nan malam sai ya zo mana da hadisin Salim ibn Abdullah daga mahaifinsa Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda, ke cewa lalle Abu Sa'id al-Khudri ya bashi labari kwatancin haka. Hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Falaqiyahu Abdullahi ibn Umar, Abdullahi dan Umar sai ya je ya hadu da Abu Sa'id. Faqala, kenan shi mahaifin ya faɗa ma shi Abdullahi, ya gaya ma ɗan shi Salim cewa ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa game da canji. Dan sai yake ce masa Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kara masa yadda yanda ka faɗa mun shi ma haka ya faɗa mun, yake gaya ma mahaifinsa. To mahaifin nasa Abdullahi dan Umar sai ya hadu da Abu Sa'id, sai ya ce ya Abu Sa'id ma hadha alladhi tuhaddisu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, menene wannan da kake ba da labari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, an ce ka ce manzon Allah ya ce kaza. Faqala Abu Sa'id, sai Abu Sa'id yace kurai na faɗa manzon Allah ya faɗa tussa game da al'amari na canji, yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu, tabbas naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa azhabu bizhabi, zinare akan sayar da ita da wata zinare mislan bi mislin, amma tamka da tamka dole ya zamantu daidai wa daida. Sai yace walwariqu bilwariqi mislan bi mislin, azurfa da azurfa akan yi ciniki amma shi ma tamka da tamka. Lafazin alwariq abinda ake nihi shi ne azurfa, suna ne daga cikin sunayenta. Sannan sai malam ya zo da kenan, kaga wannan yana nuna mana in za a yi cinikin azurfa da azurfa ko zinare da zinare baya halatta a yi fifiko, baya halatta a yi fifiko, me yasa? Jinsi ɗaya ne. Kamar yanda fifiko baya halatta, haka nan jinkiri ma baya halatta, kamar yanda wannan hadisi na biyu Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa la tabi'u adh-dhahaba biz-dhahabi, yace kar ku sayar da zinare wato da azurfa, kar ku sayar da zinare da zinare illa mislan bi mislin, manzo Allah yace sai dai tamka da tamka. Kaga wannan hani ne kai tsaye daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kar ayi cinikin zinare da zinare sai tamka da tamka. Sai yace wala tushifu ba'daha ala ba'd, manzo Allah yace kada ku dada junanta akan juna, kenan kar ama kowa kari yanda ka bada haka za a baka. Sai yace wala tabi'ul wariqa bil wariqi, kar ku sayar da azurfa da azurfa ɗin uwarta illa mislan bi mislin, manzo Allah yace sai dai tamka da tamka. Kenan kamar an ce mana kar ku sayar da sifa da sifa sai tamka da tamka, kar ku sayar da nera da nera sai tamka da tamka. Sai yace wala tushifu ba'daha ala ba'd, kar ku dada junanta akan juna, kenan kar a samu gari. In jinsi ya kadaita duka ya kasance kudi jinsi ɗaya ne, kenan gari baya halatta. Bugu da ƙari kuma sannan jinkiri baya halatta, amma in jinsi ya saba ƙari ya halatta, amma jinkiri shine baya halatta. Dan haka yace wala tabi'u minha ga'iban binajis, yace kar ku sayar da wanda yake fakakke binajis da wanda yake zarcacce. Ga kuɗi a hannu wannan kuma a ce sai an samu, kamar yanda muka yi bayani ka bada wai miliyan ɗaya, in an samu naira za a kawo maka ta miliyan guda, wannan kwata-kwata baya halatta, aje a samu naira sannan a sayar maka. dan haka ai ababe da ya gabata Umar Allah ya kara masa yadda da yaji shi Talha ya fada ga Malik ibn Aus cewa ai hakuri har yaro na ya dawo ya tsaron mangaza daga can gaba Umar sai ya zo sai ya ce ba za ka rabu da shi ba sai ka karbi kudinka yace domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama naji ya ce kaza kaga wannan shine yake nuna mana shugaba duk wanda Allah ya bashi shugabanci to duk lokacin da yaji abinda bai dace ba a wajen shari'a ko yaga abinda bai dace ba to anan baya halatta ya kyale tashi zai yi da kanshi yaje ya hana kamar yadda Umar Allah ya kara masa yadda anan da kanshi yazo ya hana kuma sannan wannan yana nuna mana yadda Umar Allah ya kara masa yadda yake bibiyar jama'ar sa haka ake bukatar shugaba ya zamanto yana bibiyar talakawan sa ya san duk abin da yake gudana sannan kuma wannan yana ƙara tabbatar mana cewa duk wanda ya bada fatawa ya bayyana wani hukunci to abin da ya dace ya zo da dalili kaga Umar da yace ba za ka rabu da shi ba sai ka karbi kudinka sai yace domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana kaza in ka ba mutum fatawa to abin da yafi dacewa ka zo masa da dalilin da yake tabbatar da haka kenan dan haka dai wannan yana nuna mana jinkiri baya halatta in jinsi ya saba an gane ko jinsi ya kadaita ko jinsi ya saba jinkiri baya halatta dan haka yace wala tabi'u minha ga'iban kar ku sai da wanda yake fakeke kaga kamar misali naira ba a riga ba aka nemo sai a yi ciniki to zan baka naira a 70-70 amma a yanzu ana canji da 60-60 daga nan zuwa jimawa ko daga nan zuwa gobe amma abinda za a yi ba ni miliyan ɗaya zan kawo maka naira ta miliyan ɗaya to wannan kwata-kwata baya halatta wannan jinkiri da aka yi baya halatta shine ce wala tabi'u minha ga'iban binajis kar ku sayar da wanda yake fakekke binajis da wanda yake hannu kenan in baka kuɗi kai kuma sai ka samu wannan kwata-kwata baya halatta dan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk